الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يا مسلمي، hudubanmu a kan waɗannan kwanaki goma na ƙarshe na wannan wata, Allah jalla wa'ala yana halittar abin da ya so, yana hukunta abin da ya so. Allah ya ce Ubangijinka, wato Ubangijinka ya Rasulallah, yana halittar abin da ya so, kuma yana zaɓin abin da ya so a cikin halittarsa. Yana daga cikin zaɓin Allah, Allah ya zaɓi wannan wata na Ramadan, kuma ya zaɓi wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya karrama ta da bata alkhairin da ke cikin wannan wata, wanda bai datar da shi ga wata al'umma ba sai wannan al'umma ta ƙarshe. Wannan dalili ne akan rahmar Allah ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan wata na Ramadan, a cikinsa lokutan da suka fi kowanne alkhairi su ne goman ƙarshe na wannan wata. Goman ƙarshe na wannan wata wanda yake sun fara daga shekaran jiya, jiya shine 21 ga wata, da shi muka shiga cikin goman ƙarshe. Dararen waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan su ne suka fi kowaɗanne darare na dararen duniya. Babu dare mai daraja kamar su, ba za ka taɓa samun wani lokaci da yake da darajar ka nemi alkhairi wajen Allah ba cikin irin waɗannan darare guda goma, wanda mun shiga har guda biyu daga cikinsu sun wuce. Waɗanda suka yi saura a gare mu su ne guda 7 ko 8, idan wata ya cika za su zamanto sauran 8 kenan. Babu darare da suka kai waɗannan darare a wajen Allah jalla wa'ala. Ibadar da aka yi a cikinsu, babu wata ibada da ta kai ta. Tuban da mutum ya yi a cikinsu, babu tuban da ya kai shi. Sadakar da mutum ya yi a cikinsu, babu sadakar da ta kai ta. Duk abin da kai na kyautatawa ga iyaye, ga zuriya, ga dangi, ga dukkan wani wanda yake mabukaci, ga dukkan wani mai rauni, a cikin waɗannan darare, a cikin waɗannan kwanaki, babu wani abin da yake kama da shi a cikin sauran kwanakin duniya. Addu'ar da kai a cikin waɗannan darare, babu addu'ar da ta kai ta. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yanda za mu mu'amala da waɗannan darare, da waɗannan lokacai, domin shi kansa ya nuna buƙatuwarsa sallallahu alaihi wasallam ga alkhairan da Allah yake bayarwa a ciki, domin ya nuna ma al'umma a aikace cewa shi kansa tare da Allah ya gafarta masa abin da ya gabata, da kuma abin da bai zo ba ma. Allah maɗaukakin sarki yayi masa wannan falala, yayi masa wannan ni'ima, amma bai nuna kan cewa ba shi da bukata ga alkhairan Allah ba. Ya nuna a aikace da ayyukan da ya nuna mana kan yanda ya kamata mu nuna ma Allah mu makaunata ne ga alkhairan da ya bayar a cikin waɗannan darare. Daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana kan za mu yi a cikin waɗannan darare shine ya kasance yana yin itikafi, yana lizimtar masallaci, ya zauna domin ibada, ya zauna domin neman alkhairin da ya fi komai alkhairi a cikin waɗannan darare, shine daren Lailatul Qadr. Yana ƙaurace ma iyalinsa, ya ƙaurace ma makwancinsa, ya ƙaurace dukkan wata harka in ba ta kadaituwa da Allah domin munajati ba. Ita ce halwa wadda take shari'a ta yadda da ita, halwar da ba ta hana a tsayar da sallar jam'i, ba ta hana a tsayar da sallar juma'a. Duk halwar da mutum zai yi idan ba ta itikafi ba, farariya ce, bid'a ce a cikin addini. An tambayi Abdullahi ibn Abbas cewa akwai mutum yana raya dare da sallah, yana yini cikin azumi, amma baya halartar sallar jam'i, baya halartar sallar juma'a, yace wannan dan wuta ne. Saboda haka duk wani halwa da za a nuna maka wadda ba ta itikafi ba, ba a masallaci ba, karkata ce daga shiryarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Itikafi ita ce halwa ta shari'a wadda ake yi a cikin masallaci a cikin kwanaki goma na Ramadan na ƙarshe, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Maslaha ce babba halin